kamar yadda muka yi bayani, mun fahimci cewa ilimin tafsiri yana da salo-salo da matakai waɗanda yake ginuwa a kansu. Mun yi bayani akwai tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani, akwai tafsirin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai kuma tafsirin Al-Qur'ani da maganganun sahabbai har zuwa kan tabi'ai da sauran magabata, wanda yake wannan shine salon da za mu bi a cikin wannan tafsiri namu insha Allah ta'ala. Zai kasance wasu lokuta za mu ringa fassara ayoyin da 'yan uwansu ayoyi tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma zantukan sahabbai da sauran magabata. Za mu fara daga suratul Ankabut mu taho zuwa suratul Nas, yadda zai zama wanda ake yi na azumin shi, kuma mun taho daga suratul Baqara sai mu haɗa hanya insha Allah ta'ala. Na'am, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
وبنجي مدوكتين سركي في ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. Shin mutane suna tsammanin za a kyale su kawai don sun ce sun yi imani, wa hum la yuftanun, ba tare da an jarrabe su ba. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika lalle mun jarrabi waɗanda suke gabanin su. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, domin Ubangiji madaukakin sarki ya ga waɗanda suka gaskata. Wala ya'lamanna alkadhibin, kuma sannan ya ga waɗanda suke masu ƙaryatawa. أم حسب الذين يعملون السيئات, شن وطن دفكي أيكة مونة لم أيكة سنة ثمان ني أن يسبقونا سوى ذات فقطة دقجربا ويمو ساء ما يحكمون للي أبن دفكي انتنانية مننا. وانا سورة العنكبوت كما ريد دمكي جني كان دفكي سوروني وطن دعك سوكت دسوكا فين هجرة illa iyaka. Akwai ayoyi guda 11 daga aya ta farko zuwa aya ta 11 waɗanda suke sun sauka ne kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, su ayoyi 11 su ne suka sauka bayan hijira. Sauran sura kuma ta sauka ita kuma wato ainihin kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Wannan sura ta sauka bayan suratul Qasas, kuma sannan an kira ta da suna suratul Ankabut saboda abinda Ubangiji madaukakin sarki ya ambata na misali da Ubangiji madaukakin sarki yake bugawa, wanda yake fito da batan dukkanin wanda ya liki koma bayan Allah subhanahu wataala a matsayin abin bauta. Ubangiji ya buga misali da wannan ta inda ya kirayi abinda mutane suka rika koma bayan Allah subhanahu wataala a matsayin bauta, ya buga misalin sa da abinda yake gida da gizo-gizo yake sassaƙawa, wanda yake gida ne wanda shi ba zai amfani shi daga komai ba, da a ce wani abu zai zo wanda yake mai cutarwa, da ya zama na yayi tafiyar yaji da shi da kuma gidan nasa baki daya. Wannan shi yake fito da batan su waɗanda suka riki wani Ubangiji madaukakin sarki, kuma wannan shi yake tabbatar da gaskiyar waɗanda suka riki Allah subhanahu wataala a matsayin abin bauta. Wannan sai yake nuna lallai Allah subhanahu wataala shine abin bauta, kamar yadda Allah ta'ala yake masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut, wa inna awhanal buyut labaytul ankabut, wannan shine aka kira ta da suna suratul ankabut. Kuma idan mun dubi wannan sura zamu ga tana bayani ne game da abin da ya shafi tauhidi, game da abin da ya shafi aqida, wanda yake zamu ga ta ba da ƙarfi game da bayanin abin da ya shafi imani da sauransu. Kamar yadda yake dama a surorin da aka saukar a garin Makka suna ƙarfafawa ne bangaren tauhidi, saboda bigiran da ake ciki, halin da ake ciki a wannan lokaci, bukata ake mutane su kafu akan tauhidi, su san Allah subhanahu wataala, su dayanta shi da bauta shi kadai, su yi watsi da dukkanin abubuwan da ake bautawa na game da gumaka da sauran abubuwa da ake yi a lokacin jahiliya. Saboda haka shi yasa wannan sura kamar da muka ambata zamu ga cewa tayi daidai da sauran surorin da aka saukar a garin Makka. Sababin saukar wannan aya a wannan sura a dunkule, zamu ga cewa za a fuskanci abubuwa guda biyu. Abu na farko shine akwai mutane waɗanda suka yi imani a garin Makka, sun shiga musulunci, da suka shiga musulunci kuma sai suka ci gaba da zama a garin Makka ba tare da sun yi kaura daga Makka sun koma garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Wanda yake idan mutum yayi imani, idan ya baro garin sa yazo Madina, zai zama an ƙara ƙarfi ne ga musulmai. Wannan zai bayi zuwa ga musulmai su ƙara haiba, su ƙara furgitarwa ga waɗanda suke kafirai. Zai zama mutum zai dinga kallon yawan su, ya ringa tunanin menene zai faru idan da za a ja daga tsakaninsa da musulmai. Idan kuma ya zama na cewa mutane suna yin imani, suna zama a sauran garuruwansu ba tare da sun yi ƙaura ba, to wannan zai bayi zuwa ga a ringa kallon su ana tsammanin duk ƙarfin duk adadin nasu bayar da ƙarfi ne ga kafirai. Saboda haka to sai aka samu waɗannan mutane suka yi imani ba tare da kuma sun bar garin Makka sun dawo garin Madina ba. Saboda haka shi ne sai musulmai sai suke sanar da su cewa lallai fa sai kun yi hijira, sai kun yi kaura, kun dawo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka shine sai suka fito da nufin su tawo garin Madina. To kamar yadda muka sani, su kafirai har kullum suna yin duk abin da za su yi wajen su ga sun taimaki addinin su, suna yin duk abin da za su iya wajen su ga sun dakile addinin musulunci, sun kawo matsala ga dukkanin wanda zai ba addinin su na iyaye da kakanni. Wannan tasa sai suka cin musu, suka azabtar da su, suka musguna musu, kamar yadda yake dama wannan shine abin da suka saba aikatawa. Bayan hakan ta faru, shine Ubangiji madaukakin sarki ya saukar da ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shine sai sahabbai sai suke ba su labari, ga fa abin da Ubangiji madaukakin sarki ya saukar game da ku. Domin da mai faruwa ta faru, sai suka koma garin Makka, tunda dai gashi nan an zo an cin musu. Da suka ji wannan sai suka ƙara yin azama, suka ƙara zabura, suka fito domin tabbatar da cewa lalle sun yi wannan hijira, sun dawo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda yake su ma kafiran ba su gushe ba, suka ƙara fitowa, suka ƙara tarassu, suka yi karan batta. Ya zama na cewa wasu mutanen sun yi nasara, sun yi hijira din da suka so yi, wasu kuma aka karkashe su. Saboda haka shine sai Ubangiji madaukakin sarki ya saukar da kuma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wannan shine abu na farko. Sai kuma kaso na biyu, akwai Sa'd ibn Abi Waqqas, wanda yake shi ma mai faruwa ta faru tsakaninsa da mahaifiyarsa, wanda yake mahaifiyarsa take ce da shi a musulunci an yi umarni da cewa ƴaƴa su bi iyayensu, cewa kowane ɗa zai yi biyayya ga mahaifinsa. Haka ne aka ce, iya haka ne. Saboda haka sai ta ce waɗannan nata shi Sa'ad, ta ce to daga yanzu ba zan ƙara cin abinci ba, ba zan ƙara shan abin sha ba, har sai ka bar addinin nan da ka shiga, sai ka bar musulunci ka dawo addinin iyaye da kakanni, sai ka bar imani da addinin da ka riƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A wata riwayar Sa'ad yake ba da labarin cewa ya kasance shi mai biyayya ne ga mahaifiyarsa. Saboda haka to sai musulunta, da ya musulunta shine sai mahaifiyar ta fafe wannan ikrari, cewa to in dai ba zai bar wannan addini da yake kai ba, ya dawo addinin iyaye da kakanni, to ita ta daina cin abinci. Idan ta daina cin abinci, ta daina shan abin sha, me zai faru? Kun ga za a wayi gari za ta mutu ai ko? Ta ce to idan na mutu sai a ringa aibanta ka, a ringa cewa ya wanda ya kashe mahaifiyarsa. Kun ga shi kuma Balarabe a ka'idarsa, duk abin da zai bayi zuwa ga ɓata suna baya son sa. Duk abin da zai, ba ma sai Balarabe ba, ko kai ne yanzu a ringa cewa wanda ya kashe mahaifiyarsa? kuma gashi a halin da ake ciki sabon addini ka dauka abin da yake na iyaye da kakanni ba shi bane abin da ka zo da shi kun ga kalubalen zai yi masa yawa saboda haka da ta gaya masa haka sai yake ce da ita to da za a ce kina da rai guda 100 rai dai har 100 sai ya zama ɗaya bayan ɗaya kowanne ya tabbata ki ta mutuwa kina ƙara mutuwa kina dawowa ba zan fita daga wannan addinin ba haka zaki ga mu mutuwa din ne kuma in ci gaba da dawoma a cikin wannan addini din saboda haka shine ubangiji madaukakin sarki ya saukar da fadin sa wa in ja hadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma saboda haka to wannan aya wannan sura waɗannan abubuwa guda biyu sune suke ishara zuwa ga sababi na saukar wannan sura a takaice to saboda haka kamar yadda sauran aka samu wasu daga cikin surorin alqur'ani waɗanda suka fara da waɗannan harafai wanda ake kiran su da suna al-huruful muqatta'a yankakkun harufa ubangiji ya fara da alif lam mim an samu wasu surori da yawa waɗanda suka fara da irin wannan lafza wanda yake malamai sun yi maganganu da yawa game da menene yasa ubangiji ya amfani da waɗannan lafza me suke nufi me yake hikima da tasa inda a karin farko akai maganganu guda biyu magana ta farko shine cewa waɗannan lafza da ubangiji madaukakin sarki ya ambata shi kadai ne bawa kansa sani babu wanda ya san ma'anar su sai Allah subhanahu wataala saboda haka ba za a yi ijtihadi ba ba za a yi kokari ba wajen fitar da ma'anonin su a ce suna nufin kaza a ce kowane harafi ga abin da yake nufi domin ubangiji shine ya bawa kansa sani to idan an tashi fassara sai a komar da ilimin haka zuwa ga ubangiji madaukakin sarki wanda yake wannan Imam Qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin sa an makaito wannan zance daga al-Khulafa'ul Arba'a da kuma Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara musu yarda baki da sai kuma magana ta biyu waɗanda suke cewa lalle akwai abin da suke nufi waɗannan harufa akwai fassarar su amma kuma sai ya zamana su a cikin sun samu sabani kowa ya faɗi abubuwa wannan yace kaza suke nufi wannan yace kaza suke nufi daga cikin abubuwan da suka tafi a takaice akwai waɗanda suke ganin cewa wannan sunaye ne na surorin alqur'ani wannan yadda ya zamana an fara an bude wasu surori da waɗannan harafai idan an dauke su za a ga cewa sunaye ne na surorin alqur'ani mai girma wasu kace kuma suna ne daga cikin sunayen ubangiji madaukakin sarki wa'inda ya zamana cewa duk kenan kowace sura da aka bude wannan idan an dauki harafin za a ga za su yi ishara zuwa ga sunan Allah subhanahu wataala da kuma wasu daga cikin maganganu meke hikima da tasa ubangiji ya bude waɗannan surori da irin waɗannan harufa malamai suka ce hikimar shine domin a bayyana da cewa alqur'ani gagara ba dauni alqur'ani a tabbatar da mu'jizarsa cewa ya gagari mutane su iya zuwa da makamancinsa ko su zo daga baɗayansa ko wani sashi nasa babu wanda zai iya zuwa da shi to dan a tabbatar da irin wannan gagara ba dauɗin na alqur'ani din shine yasa sai ubangiji madaukakin sarki ya bude irin waɗannan surori da irin waɗannan harafai kuma za a ga cewa in an duba harafin za a ga su ne dai harafai waɗanda wato ayoyi da surori da sauran ayoyin alqur'ani suka jinu a kansu su ne dai asali in ka dauki kowane harafi guda ɗaya shine ba wani harafi bane bako ba za a ce su waɗannan al-huruful muqatta'a din wato wasu harafai ne daban aka zo da su ba su ne alqur'ani ya ginu akai ba ganin larabawa duk sun san waɗannan harafan sun san su da su alqur'ani ya ginu saboda haka alqur'ani ba bakon abu bane ba zai yi wasu ce to ai wannan alqur'anin an gina shi ne akan wasu harufa waɗanda ba mu san su ba a'a sun san su kuma ga sunan suna gane su amma kuma ba za su iya zuwa da shi ba to shine yasa malamai suke cewa idan kai duba zuwa ga surorin da ubangiji madaukakin sarki ya bude su da irin waɗannan harufa zaka ga cewa akwai bayani na game da cewa lalle alqur'ani ya gagari mutane su iya zuwa da shi idan aka tashi aka bude sura da wannan to sai kaga ana cikin tafiya sai ai bayanin alqur'ani ai bayanin kamar misali idan mun dubi suratul baqara alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu la rayba fihi idan muka dubi alif lam mim suratu al-imran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai aka ce nazzala alaykal kitab idan mun dubi alif lam mim fad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj idan muka duba zamu ga bayan an yi bayani sai a zo magana ta alqur'ani sai malamai suka ce dukkan wannan abin da ake so a nuna shine a nuna musu alqur'anin nan ya gagara ba za su iya zuwa da shi ba shi sa idan aka kawo waɗannan harafai sai kuma ana cikin tafiya sai a ga an yi zancen alqur'ani din to bayan wannan sai ubangiji madaukakin sarki ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna shin mutane suna tsammani cewa za a kyale su kawai idan sun ce sun yi imani wahum la yuftanun ba tare da an jarrabe su ba wannan yanayin salon tambaya din nan shine ake ce da shi istifham inkari tambaya ce amma ba wai bukata ake ka bada amsa ba a inkari ake maka ana ce maka lalle abun ba haka yake ba mana kenan kamar Allah subhanahu wataala yana cewa ne lalle babu makawa lalle sai ya jarrabe bayin sa mu'minai ubangiji madaukakin sarki sai ya jarrabe su kowanne gurgurdan abinda Allah ta'ala ya bashi na imani gurgurdan abinda kake da shi na imani gurgurdan abinda ubangiji zai yi maka kenan na jarrabawa idan ya zama mutum mai karfin imani ne sai ya zama jarrabawarsa tafi karfi jarrabawarsa tafi tsanani wanda ya zama imaninsa talau-talau ne sai ya zama jarrabawarsa bata kai ta wancan ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yace waɗanda suka fi kowa samun tsanani a cikin jarrabawoyin da ubangiji zai musu su ne annabawan Allah subhanahu wataala shi ya su ma annabawa sai Allah ta'ala ya jarrabe su ba iya mu ga magarin mutane za a jarraba ba za a jarrabi annabawan Allah subhanahu wataala za a jarrabi sauran mutane saboda ubangiji idan ka ci jarrabawa ya ci gaba da ɗaukaka matsayinka sai a ɗaukaka matsayinka wani za a jarrabe shi da talauci zai wayi gari shi babbar damuwarsa shine rashin kuɗi sai yayi iyayensa sai yayi da gaske zai samu koda abinda zai ci ne ma idan da zai zauna a gida ba tare da ya fita ba ba zai samu abinda zai ci ba ba dan ubangiji baya son sai masa wannan ba idan yayi hakuri ya zama hanyoyin da zai nemi dukiya din hanyoyi ne wanda ubangiji madaukakin sarki ya yadda da su shikenan sai ya ta samu karin matsayi sai zama anan gidan duniya ya sha wahala dama gidan shan wahala ne sai je lahira kuma sai ga an masa kikkiawan sakamako wani shi ba da wahala za a jarrabe shi ba da jin dadi za a jarrabe shi sai Allah ya baka dukiya ta wayi gari gashi nan dukiya sai ka ta da kai sai a ga yaya za ka yi shin za ka shagala ne da wannan dukiyar da aka baka kai ka aikata abin da ka ga dama kun ga kamar yadda aka jarrabi Karuna malami sun ce Karuna da ya kasance shi ma mutumin kirki ne bal ma yana daga cikin masu dadin murya wajen karatun at-taura saboda haka kuma da kun ga baki da kudi kenan lokacin da ya samu kabuli da ya samu dukiya kuma shi kenan sai ya kirkice kun ga irin su Karuna su zauna da talauci shi ya fi musu kenan to kowanne da kalar jarrabawa da Allah subhanahu wataala yake masa yanzu da Allah ya bashi wannan dukiya din yayi amfani da ita ta hanyoyin da ubangiji yake so ya ci gaba da da'a ya ci gaba da biyayya da shi kenan amma idan muka duba za mu ga har sai da ya ringa kokarin fitinar mutane yadda ya fito cikin mutane cikin kawa cikin ado cikin shiga ta takama mutane ana kallon sa mutane ake ganin cewa lalle innahu ladu hazzin azim lalle wato Karuna ma'abocin rabo ne mai girma amma sai mutanen kiki suka ce da su wailakum thawabullahi khair haka sai mai ke damu kai abinda ubangiji ya muku tanadi na sakamako shi fa alkhairi gama fiye da duk abinda aka ba wa Karuna din nan shi yasa to da ya gama jin dadi din ya gama fankama karshe sai ya zama labari in za a fade shi ne a matsayin mutumin da bai ci jarrabawa mutumin da ya fadi wasu mutanen kuma da yawa an jarrabe su da talauci kuma sun ci jarrabawar da aka yi musu shi yasa duk jin dadin da yayi idan aka je lahira kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari idan aka zo da mutumin da yafi kowa jin dadi a duniya yafi kowa jin dadi duniyar ta masa yadda yake so ya samu lafiya ya samu dukiya ya samu ƴaƴa ya samu duk abin da ake nema wanda ake lissafa shi a matsayin jin dadin duniya amma idan aka sa shi a cikin azabar Allah ana sa shi shi sai ya ji kamar tunda aka halicce shi ma wahala yake sha bai taba jin dadi ba duk wannan jin dadin da yayi sai ya manta da shi duk sai ya kare wanda kuma yafi kowa san wahala a duniya ana sa shi kuma sai ga kamar tunda aka halicce shi ma shi dadi yake ji saboda haka ita gidan duniya shine gidan jarrabawa din ubangiji zai jarrabu mutane kowa gurgurdan abin da yake da shi na imani gurgurdan addinin ka sai ubangiji ya jarrabe ka idan aka jarrabe ka idan ka ci jarrabawa sai ka samu karin matsayi sai ka samu daukakar matsayi sai ubangiji madaukakin sarki ya daukaka darajarka saboda haka in Allah ya jarrabe mu kenan kar mu tunanin cewa Allah yana jarraban mu ne dan baya son mu kan mu wannan tunanin mu sani cewa ubangiji yana son mu ne shi yasa yake jarraban mu shi yasa dan yana so ya daukaka darajar mu ne yana so ya bamu matsayi idan aka yi jarrabawa mai wato wanda ta zo daga bangarorin abubuwa masu sosa zuciya ya mutum zai yi kenan sai ya hakuri sai ka jure da aka jarrabe ka da rashin kuɗi karka ce to bari ka nemi kuɗi ta hanyoyin da Ubangiji ya hana ka ce bari kai sata bari kai damfara bari kai zamba cikin aminci bari kai kaza bari kai kaza idan kai irin haka sai kai bi babu sai a wayi gari kai duniyar ta tashi dama can kai a talaka Ubangiji yayi zaka mutu ba za kai arziki ba ka je ka gama shan wahala ka bugi tanka da kitan dukkan sha wahala kuma sai ka zo ba kai arzikin ba ka mutu a haka bayan ka mutu kuma sai a je lahira nan ne gidan karbar sakamako kai kuma baka yi abin da za a baka sakamako mai kyau ba shikenan sai ya zama mutum shi rayuwar gaba ɗaya ta tashi a banza ya zo a banza ya kare a wofi idan kuma ya zama na cewa an baka dukiyar an baka jin daɗi na duniyar kai kuma shine salon jarrabawar da Ubangiji madaukakin sarki ya yi maka da aka baka wannan ya zama na cewa ka biye wa san zuciya ka biye wa shedan ka yi masa biyayya ka rasa lahirar ka abinda za mu duba shine idan ka je kana shiga cikin azaba za ka manta da dadin da ka je za ka manta da duk wannan dadin da ka je ka manta da da kai ne alajiwa ne wanda ake kallon ka kace zama abun burgewa duk za ka manta saboda haka sai ya zama shi ma duniyar ba ta yi maka amfani ba domin ka shiga cikin matsalar da ka manta da jin dadin duniya din saboda haka lallai mutane sai ai kokari mu yi kokari kar mu biye wa shedan kar mu ba shi dama yayi nasara akan mu domin shi shedan ana cewa shedan ba rago bane zai yi iyayinsa wajen ya ga ya dage in ka tsira ta nan in ya hana ka ka zo kai sallah tun kafin kai alwala ka danne ka jure ka je kai alwala daga nan kana cikin alwalan ma zai ta zuwa ita kama wasu wasiyi ta tuno maka da al'amuran kasuwanci mutanen da kake bi bashi yadda in ka gama ka ce to sallan nan bari ai akwai masallacin da yake karfe kaza bari in koma can duk zai ta kokari in ka gama ko sallar ka shigo ba zai kyale ka ba zai ta zuwa ta ce maka to yanzu Allah juwani zai shigo kyauta ta ruku in ka danka burge shi duk ya ta gaya maka abubuwa duk yana nuna jarumtarsa ko mu ma to in muka yi jarumta wajen dagewa ka manta da shi yana kawo ma wancan kana ture shi sai ka ci nasara a hankali a hankali saboda haka dai Ubangiji madaukakin sarki a nan wajen yake cewa shin mutane suna tsammani cewa za a kyale su kawai dan sun ce sun yi imani mutanen da muka ambata labarin su waɗanda suka yi imani kafin dan ba jumawa kadan wanda suke sun yi imani sun zauna a garin Makka da suka zauna a garin Makka sahabbai sun sanar da su cewa lalle fa sai an yi hijira an baro wajen mushrikai an dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a ƙara kurjinin musulunci idan ya zama na cewa akalla a ce a garin Madina akwai mutum 100 kaza kuma garin nan na musulmai ne sai a ji tsoro sai a firgita ko kuma a ce mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum kaza sai wannan ya firgita kafirai dama daga cikin abubuwan da ake takama da shi a duniyance ko a yanzu ma akwai yawa yana daga cikin wani abu wanda ake kalla a ce to kasa ta kai saboda za a ga cewa to idan yaki za a yi da su sojoji ne za su iya fitowa da su idan ya zama na kasa gaba ɗaya ba ta fi adadi ɗan ƙarami ba sai a ce kun ga ba za ta sabuka komai ba bari a tura mata sojoji adadin ƴan ƙasarta kowa ya kashe mutum ɗaya ya dawo misali kun ga ba za su ba da tsoro ba to shi yasa sai aka rubuta musu aka sanar da su cewa fa lalle su yi hijira su dawo su zo garin Madina wajen musulmai domin a ci gaba da bayar da kurjini domin adadin musulmai ya dinga bawa kafirai tsoro wanda yake kuma wannan shine abin nema waɗanda suke so su kawo hari ma su firgita su ga cewa ba su shirya ba kamar yadda muka ambata da suka fito suka taho su kuma kafirai dama tun asali sun ba da himma sun dage tun manzon Allah yana garin Makka din ake musguna masa ake musguna wa duk wanda ya yi imani din suka dinga dagewa musulmai din suna dagewa ana cutar da su suna tabbatuwa akan addini din har ta kai ta kawo aka yi hijira masu dukiya suka baro dukiyoyinsu a garin Makka din saboda dukiyar za ta hana su yin hijira irin su Suhaib Suhaib mun sani cewa lokacin da zai yi hijira sai mushrikai suka ce da shi to kai Suhaib lokacin da ka zo ai talaka ne kai ba ka da kuɗi anan kai kuɗi to da haka ba zai yi mu kyale ka ba ka ɗauki wannan kuɗin ka tafi da shi bayan anan ka same shi yace to in na ban muku dukiyar za ku kyale ni in tafi suka ce da guduma dama su ba duniya suke nema ba shikenan Suhaib ya ban musu dukiyar ya tafi manzo Allah ya ce rabiha Suhaib Suhaib ya ci riba na wannan kasuwancin to da yawa sun bar iyaye da kakanni masoya da ƴan uwa da dukiya da kaza aka bari aka taho garin Madina to waɗannan mutane su ma sai zamana sun bar Makkan sun taho saboda haka shine sai mushrikai aka cin musu a hanya da aka cin musu aka musu abinda aka yi musu na musgunawa wanda yake hakan ta sa suka koma wannan shine Ubangiji yake cewa to wai shin mutane suna tunanin kawai idan ka ce kai imani fi ajale ka shi imanin nan fa idan ka shiga ka'ida zaka kaddara ne ka shiga abin da za a jarraba ka abin da za a yi ta kokari sai an raba ka da Allah kai kuma ka daje sai ka tabbata tare da Ubangiji madaukakin sarki shi za sai ka ga da kana rayuwa ba ruwan kowa da kai saboda daman kai wiyi ne kana ta yawo da damanman wando ba a damu da kai ba amma daga lokacin da wandan kai koma rabin kauri sai a ta kwashe ma albarka sai a ta tsangoma ka a ce da Allah wannan ba da shi muke yin kallon kafa ba in sai zai sai ya zama ustaz shikenan sai a ta fada abubuwa sai kaga wani abun ba shi da fa'ida a wajen mai fada din ba wata riba da zai ci amma ko kuma ka zo ka ce zaka wani ya fadari zaka yi mai wa'azi a tinkan aife shi muke musuluncin nan amma yazo duk kaga wasu abubuwa ne wanda ba wanda zai kawo mai fadar su sai shedan zai kawo masa su ne dan su taimaka masa wajen ya ci gaba da dawoma akan abin da yake kai kai kuma mai wa'azi mai da'awa da kazo kana gyara musu da suka zo suka musguna ma suka gaya maka abin da suka faɗa shi ke dan abin da zai so shine sai ka ce to gaskiya wannan wa'azin fatin da aka ake kai barin daina shi so da kai kai tunanin daga san da ka fara wa'azi shikenan duniya ce za ta samu ka ga mai wa'azi kaza ya zama kaza a duniya ka gan shi yayi kaza yayi kaza sai ka tunanin haka za a yi duk shedan ne din ne kuma zai ta zuwa ya gaya ma zai mantar da kai waɗanda su suke ta kira zuwa ga hanyar Allah ba su da dukiya ba su da duk wani abu na morewar duniya ka san su kuma sai mantar da kai su sai nuna ma wa abiya hanyar samun duniya ko kuma riko da addini ko wani abu makamancin wannan saboda haka sai ya zamana cewa kai wannan shine manufarka idan ka rasa ka fara samun turnuku kana samun kalubale to sai ka gaya za a yi karbu da wannan addini din da kake kai saboda haka abinda ake so da mai wa'azi ko kuma wanda ya shiga musulunci yayi imani ya fahimci sunna yayi riko da addini ya sa ran cewa akwai matsaloli da za su zo kamar mutanen da suke rayuwa a kasashen da ba na musulmai ba kasashen da ba kamar mu nan Najeriya ba da zai zama musulmi zai yi abin da ya ga dama za ka yi addinin ka ba matsala in gwamnati ba ta taimake ka ba ba ta hana ka ba to irin waɗannan mutanen da suke zaune a garuruwan da su kuma matsala ake fama da su da gwamnatoci za ku ga cewa su ma irin wannan suna ta samun matsaloli wani lokacin ba daga gwamnati za a samu matsala ba daga mutanen da ake wa'azi din akwai kasashen da za a ce kai yanzu za mu ɗauke ka limanci za ka ringa sallar juma'a a nan amma abin da muke so in kai hudu ba ya zama masu kawo sadaka za su kawo in ba za a ringa kawowa ba to da sannu za a sauke ka saboda ba za a iya rike masallaci ba inda irin ku za a tafi kaga kawai za ka ta gaya musu abin da suke so su ji wanda za su ji daɗi su kawo taimakon masallaci ba za ka gaya musu azabar Allah ba za ka gaya musu kaza ba sannan za a yi maka iyaka da bayani game da wanda ba musulmai ba irin abubuwan da Ubangiji ya musu tanadi na cewa su batattu ne za su shiga azabar Allah za su yi kaza sai a ce za ka tayar da kura kun ga kowanne da kalar kalubalensa kenan to saboda haka ne Ubangiji madaukakin sarki a nan wajen kamar sauran ayoyi Ubangiji yake nuna cewa lallai babu makawa sai ya jarrabi waɗanda suka yi imani ba haka kawai da zarar sun yi imani za a kyale su ba kamar da Allah ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wai shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne ba tare da Ubangiji madaukakin sarki ya ga waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba waɗanda kuma suka yi haƙuri suka yi ƙoƙari suka tabbata akan addinin Allah sannan suka jure wa abubuwa da suka shafi ɓangaren jarrabawoyi masu sosa zuciya wanda Ubangiji zai jarrabe su da su domin akwai jarrabawa da Allah zai maka wanda zai zamana cewa abu ne wanda zai sosa maka rai sai shi ɗan yi amfani da wannan wajen raba ka da Ubangiji to Ubangiji zai jarraba bayi am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib saboda haka Ubangiji yana jarrabar bayinsa an jarrabu waɗanda suka gabace mu kuma mu sani cewa za a jarrabe mu amma wata irin jarrabawa ce ba mu sani ba kawai abinda za ka yi shine ka yi kokari ka dawoma akan da'a ga Ubangiji madaukakin sarki ka yi kokari ya zamana cewa cikin jin daɗi da cikin akasin jin daɗi babban aikin da kake shine menene abinda Allah ya yarda da shi yaya za ka yi ka dinga aikata shi in kana aikatawa yaya za ka yi ka dawoma a kai yaya za ka yi ya zamana cewa babu wanda ya zo ya karkatar da kai gabarin tafarki madaidaici to shi yasa Ubangiji madaukakin sarki a nan ya bayyana mana cewa lalle zai jarrabi bayinsa waɗanda suka ce sun yi imani babu makawa sai jarrabawar Ubangiji ta same su idan ta same su mai ake so da su shine su zama sun yi tabbatuwa akan addini din idan mutum ya tabbata akan addini din to shine sai ya ci jarrabawa shine Allah ta'ala yace wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa lallai mun jarrabi wadanda suke gabanin su wadanda suka gabace mu ubangiji ya jarrabe su al'ummatai kala kala an jarrabi mutanen annabi Musa da Fir'auna zalincin shugaba ya fi komai tashin hankali shugaban da zai zama shi ku ne a gaban sa abinda kuke kai shi yake so ya kawo ƙarshe sai kun fi samu matsala fiye da komai zai zama na cewa duk irin ku za a yi ta kokarin kakkabe ku kamar yadda annabi Musa alaihi salam da mutanen sa suka shiga kalubale na Fir'auna su irin su ba bukata suke ka faɗi gaskiya ba ba bukata suke ka gaya musu cewa abinda kake kai gaskiya ne ga hanyoyin da za a fahimci addini ba a'a su bukatar su kawai shine ka bar abinda kake kai saboda haka kai kuma ubangiji madaukakin sarki ya baka ilimi ya baka azancin magana ya baka yadda zaka yi bayani da duk yadda zaka fahimtar da mutane kazo kana ta bayani ba wannan ake bukata ba bukata ake kamar abin da kake kai in ba ka ba ai maka azaba in ba ka ba ai maka hukuba ga mutanen annabi salih alaihi salam su da kansu suka demi a zo musu da wani abu wanda zai zama jarrabawa wanda aka zo musu da wannan taguwa amma karshe me suka yi suka kace ta da ya zo musu cikin firgici yaga abin da suka aikata yace da su to ku shirya kuna da kwana uku azabar Allah subhanahu wataala za ta zo muku za ku ga abubuwa iri kaza da iri kaza da iri kaza me suka ce sai suka ce to shi ma mu hada da shi mu kashe ku duba ba ku gani kun ce kaza ya zo dan ya tabbatar da gaskiyarka kaza din ya zo ba ku yi imanin ba kun gama da ita alamar imani din shi kuma annabin Allah din kun ce shi ma bari ku kashe shi to irin wannan su ba gaskiyar suke nema ba domin da gaskiyar suke nema sai su ce to mu tsaya mu gani kwanakin da ya bamu idan mun ga abubuwan da ya faɗa sun fara faruwa to daga nan sai mu tuba daga abin da muka aikata ai shine abin da yake kan mutumin da yake neman gaskiya aiko amma sai suka ce a'a abin da za a yi shine to kawai in ma gaskiya ya faɗa in ba gaskiya bane kawai mu gama da shi ma kaga sai su saba wa Allah din kenan su da gaske kenan kamar yadda suke so din saboda haka dai ubangiji ya ce haƙiƙa lalle mun jarrabe waɗanda suka gabace ku saboda haka abinda wannan yake nunawa shine kuma ku sare kenan ubangiji zai jarrabe ku Allah subhanahu wataala zai jarrabe ku mecece manufa ta wannan jarrabawa din fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadibin ubangiji ya san komai ya san abinda zai faru ya san wanda ba zai faru ba ya san wanda ba zai faru ba da zai faru ma ya san yadda zai faru nan ba ana nufin dan ubangiji ya san waɗanda suka gazgata suka yi imani na gaskiya ba ba ana nufin dan ubangiji ya san waɗanda suka ƙaryata ba Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa abinda ake nufi dan ubangiji ya ga masu ƙaryatawa da masu gazgatawa ganin da zai zama hujja ga sauran al'umma ganin da zai zama hujja ga talikai abin nufi shine ubangiji shi ya san me zai faru amma bai ce kawai shikenan bari in musu azaba ba tunda na san ga abinda za su aikata tun kan su aikata a sai ubangiji ya bar su aikata ku mutanen da kuke tare da su ku mutanen da kuke rayuwa tare da su ku ga me za su aikata ku ga sun aikata kangara din idan kuka ga sun aikata kangara din sai ku gano idan ubangiji ya musu azaba an musu azaba ne saboda wannan abu da suka aikata shine ubangiji ya amfani da wannan lafazi amma abin nufi shine dan ubangiji ya gani ana nufin kuma ku gani ku fahimci cewa saboda kangare wasu ce ta sa aka yi musu azaba ba wai kawai suna yanzu idan aka ce kawai an kyale su suna rayuwa kawai shikenan tun ka watakila sai watan gobe za su yi sabo din ubangiji ya san watan goben za ta zo ga lokacin da za su fara sabo ga lokacin da za su gama ga duk abin da za su yi ga tafasil din da yake cikin saban da za su yi duk ubangiji ya san wannan to sai a ce a yanzu watan 12 na boko watan 5 na musulunci kun ga sai zama a ce a watan musulunci sai watan 6 za su yi sabo sai a sabo shekara a naboko sai ubangiji ya ce to kafin ya zo bari ne musu azaba din na san wannan abinda shaytan zai kawatawa rayayyu shine waɗannan mutanen kawai an musu azaba ba su komai ba kuma koda ubangiji ya bada labari ya ce ga abinda za su yi sa muka abin nan shaytan zai zo ya kawata muku ƙaryata abinda ubangiji zai faɗa muku saboda haka to sai ubangiji dan a yanke mana hanzari sai aka bar su aka banmu muna kallon su suna kallon mu su aikata abinda za su aikata sai a musu azaba al'ummatan da suka gabace mu ne su ma a basu tare da mutanen su gani ga masu laifi sun aikata laifi din ga azaba din shi yasa ko su mutanen annabi salihu din da aka tashi musu azaba ba a gama da su gabaki ɗaya ba an bar mutum ɗaya wanda shi ya ci kafar kare ya tafi ya baggari ya je makota ya ba su labari ga ba abin da ya faru sai da ya gama isar da sako in ma zai yi ƙarya in ma zai yi gaskiya in ma mai duk aka bashi ya je ya isar mutu sannan shi ma sai ya mutu saboda ana so ya zama izina dama shi laifi idan za a yi hukunci hukunci daga cikin manufofi ko da a dukar bature daga cikin manufofin da yasa ake yin hukunci shine dan ya zama izina ga waɗanda ba su aikata ba sannan ya zama izina ga wanda ya aikata sannan kuma ya hana shi mai aikata wanda ya aikata ya hana shi kuma aikatawa su ma ya hana su aikata sannan a kace wutar daukan fansa daga sauran al'umma shikenan to yanzu gashi mun ga ya aikata abu iri kaza ko mun ga sun aikata abu iri kaza ya zo ya ba mu labari ga su sun mutu shi ma ya mutu a gaban mu kun ga wannan ya isa wa'azi duk da dai akwai mutanen da shi mutumin da shi ba zai ji wa'azi ba shi in kaga ya dau wa'azi jin sai a kabari an sa masa tukunya shi wannan shine iya wa'azin da zai ji zaka ga wani mutumin duk abin da zaka ga ya masa ya ji tsoran Allah yayi kaza ba zai ji ba wani mutumin da shi za a je makabarta a makabartan ma zai yi sata waya in takalmi ta kama ya sata in masallaci ne a masallaci zai yi ko har mu maka zaka kai shi zai kun ga irin waɗannan su ba wani wa'azi da za su ji illa iyaka su ji su a cikin kabari su ga azabar Allah ta zo musu dama kamar da aka sani shi kafiri tun kafin ya mutu mala'iku za su zo za a zo a fara dukan sa yadribuna wujuhahum adbarahum tun kafin mutun ya mutu kamar yadda shi ma mutumin kwarai musulmi mai imani zai zama shi ma tun kafin ya mutu za a fara rarrashin su innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki a nan wajen abinda yasa ake jarraba mutane shine ubangiji ya bayyana mana dan a bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya waɗanda ya zama imanin su har zuciyar su yake su ne waɗanda idan matsala ta faru idan tsanani ya faru idan abu mai sosa zuciya ya faru za su ci gaba da tabbatuwa akan addinin Allah idan an jarrabe su da wani abu mai ɓata rai sai su ce to ai dama addinin Allah mun sani na jarrabawa ne ka dubi bayan Allah mutane wanda suka gabata iri kaza an musu kaza wanda ya fi namu mu yanzu ai ba matsala muke ciki ba sai ya zama wannan abin da suka sani sai ya ƙara musu tabbatuwa a cikin addini wala ya'lamanna al-kadibin kun ga su kuma waɗanda suke su dama ba imanin gaskiya suka yi ba su kawai na baki ne da iya baki suka faɗa sun yi imani bai je zuciya ba in aka mare shi akan addini ma sai ya ce to fa ni fita zan yi in dai haka za a dinga yi ni na fi son inda za a zauna lafiya inda za a ci dan miya inda za a yi kaza duk shi kawai baya son matsala saboda haka to shine sai ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana wannan adan wajen to sai Allah yake am hasiba allazina ya'maluna as-sayyi'at yace kai shin ko waɗanda suke aikata munanan ayyuka waɗanda suke imani su bai shiga zuciyarsu ba abinda yake tare da su shine suna so ne su samu jin dadin duniya suna so su samu jin dadin duniya shi yasa sai su ce sun yi imani din amma a zuciyarsu babu imani din kamar munafikai na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da annifaqul i'tiqadi ba ɗaya munafincin ba a munafinci na aqida wanda yake a zuciyarsu su kafirai ne amma sun ga cewa musulunci gashi yanzu an yi hijira an zo Madina da aka zo Madina sun ga musulunci alamu sun nuna yana samun karɓuwa za ta iya yiwuwa a wayi gari gabaki ɗaya faɗa a ji ta dawo hannun musulmai idan aka samu irin wannan sai suke ganin cewa za a gama da kafirai kenan musulunci idan yayi ƙarfi za a ce to duk kafiran nan a zo a gama da su sai suka ce to yanzu idan mun zama muna cikin kafirai kun ga me zai faru da mu shine sai a zo a ce a gama da mu din kenan a hannu guda kuma suna ganin ta yiwu kafirci din shi ma ya iya yin nasara idan kafirci yayi nasara me zai faru idan suna tare da musulmai za a ce za a kashe su saboda haka kun ga sai suka zama a rikirkice suke amma a ran su asali suna tare da kafircin saboda haka sai ya zama sai su ce bari mu raba kafa mu dinga nuna musulmai muna tare da su amma da wa muke tare da kafirai muke tare saboda haka irin waɗannan su ne yanzu za a jarraba mutumin da ya zo ya ce ya yi imani ba imanin gaskiya ba to cat wani abu na faruwa sai ya ce to dama ni ba na tare da ku ai kun ga yanzu idan aka wayi gari kafirai sun zo sun yi nasara akan musulmai me za su ce sai su ce da kafirin dama muna tare da ku su wannan musulman wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un saboda haka sai su ce dama tare da ku muke waɗannan ai yaudarar su muke yi ai kawai muna gaya musu abin da suke so su ji ne ba wai muna tare da su bane ku ne muke tare da ku abinda kuke kai shine abinda ke cikin zukatanmu to shine ubangiji madaukakin sarki yake cewa shin waɗannan mutane waɗanda suke aikata munanan ayyukan nan suna tsammanin cewa za su kubuta daga jarrabawoyin da za mu yi wato an yi bayani a baya an ce a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna magana ake ta cewa lalle wanda yi imani kenan za a jarrabe shi to kada wani mutumin ya ce to tunda wanda yi imani za a jarraba ni bari in ce yin imani din idan ban yi imani ba shikenan sai ya zama na cewa ni ba za a jarrabe ni ba to shine ubangiji ya kada da cewa am hasiban ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna abin nufi shine ko kuma su waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tunanin cewa za su tsira daga jarrabawoyinmu kaga ashe kina kafir ma sai an jarrabe shi bari ma yau kansa kiyamul lailai musulunta ko ya kama addinin da idan aka yi masa jarrabawa in ya ci jarrabawar shikenan amma idan ya ci gaba da tabbata akan kafirci ko ya aikata aiki cikin duniyar nan ubangiji ba zai karba ba mun ga Abdullah ibn Dad'an ai za mu ga cewa shi ma wannan wato ummuna Aisha ta tambayi manzon Allah shi ya kasance mutumin kirki ne shi sosai tun lokacin jahiliya ya kasance lokacin da ba sa son haifa musu ƴaƴa mata in an haifa suna kyamata shi yana karba ya rene su idan ya rene su su girma ya aurar da su ba tare da ya nemi komai a wajen su ba lokacin da ake kashewa shi sai ya karba ya wannan aikin ya wannan kokarin wannan kun ga a zahiri aiki ne na garko domin addinin musulunci ya girmama sha'anin mutumin da ubangiji madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa mata ya rene su ya kula da su manzon Allah yace za su zame masa hijabi za su zame masa kariya daga wuta to shi wannan aikin da yake yi kenan ummuna ta tambayi manzon Allah wayyaya lamarin sa yake manzon Allah yace ina ai shi ba wani labari domin bai taba cewa rabbig fil li khati'ati yawmiddin ba shi aiki a sai ka shiga musulunci za a karba wannan shine falala mafi girma da ubangiji wa mutane ubangiji ya kaddare ka zama musulmi ya zama na cewa ka aikata aiki dan kankani sai ubangiji ya baka lada wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum dan kankani sai ubangiji ya baka lada shi kuma wanda bai yi imani ba ko zai aikata aiki cikin duniyar nan ba za a karba ba kaga ubangiji ya fifita ka akan sa inda ya karrama ka da addinin musulunci saboda haka to waɗannan kafirai abin da ya kamace su shine su kama addinin Allah su yi imani su shigo musulunci idan suka shiga musulunci sai su ci riban me sai ya zama na cewa idan aka jarrabe su suka yakuri da wannan jarrabawa sai su samu lada yanzu ga musulmi talaka ga kafiri talaka wancan kafiri talaka haka zai gama shan wahalar duniya duk yadda zai yi duk rikon amanarsa duk jurewa talaucin da yi haka zai mutu a banza kai kuma musulmi sai ka jure wannan talauci din ka kaddara cewa jarrabawa ce Allah ya yi maka ubangiji yana nufin in ka ci jarrabawa zai baka sakamako saboda haka kai masa da'a wajen neman kuɗi baka yi ha'inci ba baka saba masa ba kai sai ka dinga samun lada na wannan jarrabawa sai zama ka mutu ubangiji madaukakin sarki ya baka sakamako saboda haka a ce addinin musulunci addini ne mai falala mai tarin girma kuma ubangiji ya yi mana ni'imomi masu tarin yawa wanda yake ba za mu san su ba har sai mun wato ainihin mun kyautata tunani sai mu gano an fifita mu da wasu to sai ubangiji madaukakin sarki ya ce sa'a ma yahkumun abinda suke yin tunani suke yin zato zaton da suke yi ya munana ma'ana da suke zaton cewa ubangiji zai kyale su da suke zaton cewa za su iya tsira daga fitintunu da jarrabawoyi da ubangiji madaukakin sarki yake kawowa to lallai wannan zaton da suke yi ya munana su sani cewa ba za su tsira ba har sai ya zama da sun yi imani idan suka yi imani shine in aka jarrabe su sai su samu kyakkyawan sakamako idan kuma suka ki su yi imani suka kangare suka ci gaba da tafiya akan kangara to su sani cewa ubangiji madaukakin sarki bayan sun sha wahala a nan za su je ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya musu azaba
من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
وبنجي مدعوك تنسركيتي من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لآت دو واندي هكي جنس ورنغ موادع وبنجي مدعوك تنسركي واند وانن يساشي أيكة أيكين تاقا ألا فإن أجل الله لآت توائيق آلوك تند وبنجي يأجي ينا ننزوى وهو السميع العليم للي ألا سبحانه وتعالى ميجينيكم سنن مسنيني ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه wanda yayi kokari to hakika yayi kokarin nan ne dan kansa mana kansa yayi wa inna allaha laghaniyun anil alamin hakika allah ta'ala lalle mawadaci ne gabarin talikai walladina amanu wa amilus salihati kuma wadanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai lanukaffiranna anhum sayiatihim hakika lalle zamu kankare musu zunuban su walanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun kuma hakika za mu saka musu mafificin abinda suka kasance suna aikatawa ubangiji madaukakin sarki ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at duk wanda daga cikin mutane saboda jin tsoranka ga ubangiji madaukakin sarki yasa ka aikata aikin kware kai masa biyayya kai da'a gare shi to ka sani cewa lallai lokacin da ubangiji ya ajje lokacin nan yana nan wanda ubangiji zai hadu da bayinsa zai ba su sakamako wanda yayi da'a din ubangiji zai ba shi abin da ya nema ma'ana kai da'a ne saboda kana son ka samu aljanna ubangiji zai baka wannan ubangiji zai baka sakamakon da ya wuce abin da ka cancanta ma ubangiji madaukakin sarki zai baka abin da ya wuce abin da ka aikata sai mu aikata aiki so daya sai ubangiji madaukakin sarki ya linka mana shi a linka mana shi linkin balinkin sai a linka mana shi sau 10 a linka mana shi zuwa 700 a linka mana shi zuwa adadin da babu wanda ya san shi sai ubangiji madaukakin sarki masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji madaukakin sarki yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su akan tabarkin Allah ta'ala kana ciyarwa dan neman yardar Allah subhanahu wata'ala ka bayar da dukiya saboda kana so Allah ta'ala ya baka lada abinda Allah zai baka shi yafi soyuwa a gwajin ka fiye da wannan dukiya din fiye da wannan abinda ka samu nan gidan duniya ubangiji madaukakin sarki yake kamar dali habbatin anbatat sab'a sanabil to kamar kwaya ce wadda ta fitar da zangarniya guda bakwai kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya daya akwai kwayoyi irin ta guda 100 kwaya ce kazo ka shuka ta guda daya da ka shuka sai ta fitar da zangarniyoyi guda bakwai da ta fitar da bakon nan sai zama a cikin kowace daya daga cikin bakon nan akwai kwaya guda 100 idan an hada ba 700 ba kenan ubangiji yace wallahu yudha'ifu liman yasha kai ubangiji yana rubanyawa ma ga wanda yaso ma'ana wannan 700 ba iya haka za a baka bayin Allah ya ga dama sai ya ƙara rubanya maka shi wannan misalin mutumin da yace yadda dukiyarsa kenan shine domin ta akai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su domin neman yardar Allah akan tabarkin Allah subhanahu wata'ala to shine sai ubangiji ya musu wannan linkin balinki din ka ciyar da naira 10 naira 20 naira 100 naira kaza ubangiji idan ya tashi ba lada ɗaya zai baka ba sai a linka maka ladan ai ta linka maka shi saboda haka duk wanda yake neman yardar Allah yake neman yadu da ubangiji lami lafiya kace jin tsoron azabar Allah kace so Allah ya kare ka daga azabar sa sai wannan yasa kai masa da'a wannan yasa ka bayar da abinda ka sha wahala wajen samun sa a nan gidan duniya saboda kana so ubangiji ya baka wancan sakamako to fa inna ajala Allah la'at lalle ubangiji madaukakin sarki lokaci yana nan tafe wanda idan yazo ubangiji zai cika maka burinka zai tabbatar maka da abinda kake nema wannan sakamakon da kaji an bayar da labari yasa ka sadaukar da wannan dukiya taka to lokaci da zo da ubangiji zai baka wa huwa as-sami'u hakika Allah subhanahu wata'ala mai ji ne ubangiji madaukakin sarki mai ji ne aka kawo shi aka kawo wannan ji din a bisa wazanin fa'il ma'ana mai tsananin ji ne duk abinda zaka faɗa na ibada ubangiji yana jin ka babu wani abu da zaka faɗa wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ji ka ba wannan as-sami'u suna ne daga cikin sunayen ubangiji madaukakin sarki wanda yake dukkanin suna na Allah ta'ala zamu ga cewa yana dauke da siffa ta kamala shi a karan kansa yana nuni ne zuwa ga kamala. Sannan a cikin wannan sunan za a fitar da wata siffa ta kamala. Yanzu as-sami'u dinnan za mu ga akwai siffatu sam'i kenan, siffa ta ji ta Ubangiji madaukakin sarki. Saboda haka za a tabbatar da Allah ta'ala wannan siffa ta sa ta cewa mai ji ne shi. Za kuma a kore masa dukkanin wata tawaya wadda take ta cishiyar ji. Ba za a ce Allah ta'ala baya ji ba. Saboda haka shi yasa sai ya zama duk abin da zaka roka kai da kace a nan Kano, kace a Afirka, kace a Najeriya, da wanda yake a yankin Turai, da wanda yake a duk ma yankin da yake, Ubangiji yana jin bayi, yana jin abin da suke roƙonsa da shi, kuma Ubangiji yana amsawa. Al-Alimu, sannan Allah ta'ala masani ne, Allah yana sanin duk abin da muke aikatawa, ƙananan su da manya-manyan su, duk abin da zamu yi da wanda muke yi da wanda muka yi a baya, Ubangiji yana sane. Ubangiji ya san zamu yi, ya san muna yi din, ya san kuma wanda muka rigaya muka aikata. Saboda haka duk mutumin da zai aikata aikin da ake aikata shi domin a samu aljanna, kai kuma sai ka aikata shi da wata manufa daga cikin manufofin duniya, kake tunanin Ubangiji madaukakin sarki ba zai sani ba, to ka sani Allah subhanahu wataala yana sani, domin Allah subhanahu wataala shine wanda yake alimun bi zati sudur, masani ne na abin da ke cikin zukata. Ma'ana Ubangiji ya san me zuciyarka take sakawa, Ubangiji ya san me kake tunani, me zaka yi tunani, da zaka yi tunanin sa ma me zai yi. Duk Allah subhanahu wataala ya sani. Saboda haka to kake tunanin cewa yanzu bari ka zo ka aikata wannan aiki wanda ake samun yardar Allah da shi, kai kuma ka nemi yardan mutane, saboda kana ganin Allah ba zai gane ba. A Ubangiji ya san me zuciyarka take jujjuyawa, Ubangiji ya san me kake sakawa. Sai a zo ranar alkiyama, kamar yadda manzon Allah ya bada labari, ranar alkiyama za a zo, Ubangiji zai ba bayinsa waɗanda suka aikata aikin ƙwarai, zai ba su sakamako. Kowa Allah ta'ala zai ba shi sakamakonsa. Wani mutumin zai zo wanda yake shi jarumi ne, shi zai ce ya Ubangiji babu wata ƙofar rago da ba a yi ba face sai da na shiga, duk domin ɗaukar kalmar Allah, domin ɗaukar kalmarka. Na yi kaza, ya faɗi jarumtar da yi, amma kuma gashi na ga an zo ana bayar da sakamako, ni ba a bani ba. Ubangiji zai ce da shi ƙarya kake yi, ka yi ne domin a ce da kai jarumi. Shikenan, shi kuma Ubangiji ya ce ana aghna shuraka ani shirki, Ubangiji shine mawadacin waɗanda ake sanyawa su zama abokan tarayya. Ubangiji idan ka sa wani ka sanya masa shi abokin tarayya, sai Ubangiji ya kyale ka da shi. Sai Allah ya barka da wannan, in yana da yadda zai baka sakamakon, to in ba zai baka ba shikenan. Yanzu mutumin da ya je wancan jarumta din yana so a ganshi a yabe shi, ta yi wani ma bai ganshi ba, ya gama aka kace shi, shikenan ba shi da sakamako. Amma da yayi domin Allah subhanahu wataala, idan Allah ya ga dama sai ya sa sai a ganshi, sai kuma ya ba shi sakamako, riba biyu kenan. Shi sa duk mutumin da ya nufi mutane ya aikata wani abu wanda ake aikatawa domin neman yardar Allah, ya nemi neman yardar su, babu wanda ya hasara irinsa. Domin ya nemi yardar wanda ba lalle ne ya samu yardar tasa ba, ya bar wanda shi kuma in kai domin sa ka cika sharadansa zai yarda da kai din. Ubangiji madaukakin sarki, idan ka zo ka aikata aiki domin sa, ka bi yadda duk yadda ya shartanta, to Allah subhanahu wataala yana maraba da kai. Mu kuma yanzu zaka iya zuwa kai duk abin da zaka yi dan ka burge ni, kawai kuma in ji zuciyata ba ka burge ni ba, sai in ji ma wata ila haushi ka bani, to ya zaka dini ka bar ka manta Allah subhanahu wataala? Wani mutumin zai zo shi kuma mai dukiya ne, shi ya ce ya Ubangiji babu wata hanya wadda ake ciyar da dukiya da na bari face sai da na ciyar da dukiyata domin neman yaddaka, amma kuma na zo ana bayar da sakamako, ni ba a bani ba. Ubangiji ya ce da shi ƙarya kake yi, ka ciyar ne dan a ce da kai mai kyauta. Shikenan, in an faɗa shikenan, in ba faɗa ba ya tashi a banza. Ga wannan shi ma ya shiga cikin matsala, sai shi ma mai ilimi wanda zai zo ya ce ya karantar, ya yi kaza, duk ya faɗa ba wata hanya da aka bi da ya bari wadda take ta karantar da addinin Allah face sai da ya je karantar. Shi ma a ce da shi ƙarya yake, ya yi ne dan a ce da shi mai ilimi. Saboda haka addini ya fi komai haɗari a ce. Zuciyar nan taka, za ka gama shan wahala, ka yi awa da awanni, shekara da shekaru kana aiki, ita kaɗai ta lalata maka abu. Ta sa ta karkata, tana so wani mutumi ya ji daɗi, wani mutumi ya samu gamsuwa, wani mutumi ya samu burguwa, amma kuma sai ka rasa, sai ka manta da Allah subhanahu wataala, Allah da shi idan kai yana nan yana bayar da sakamako ɗin. saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki yana sanar da abin da muke yi yana jin mu kuma sannan yana kallon mu lalle zai mana sakamako akan duk abubuwan da muka aikata mu sani cewa ba za mu tsira ba daga sakamakon ubangiji madaukakin sarki idan ubangiji mun aikata abin da zai ba mu sakamako to zai ba mu idan mun aikata abin da yake na kangara ne Allah subhanahu wataala ba zai fasa mana hukuma domin yana kallon mu sai idan ya ga dama yayi mana afwa Allah ya mana afwa da sai Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda yayi kokari to hakika ya sani yayi wannan kokari ne dan kansa mana duk abin da ka aikata na da'a kanka zaka amfanawa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aikin kwarai ba dan kansa ba wa zai samu amfani idan da dukkan mu zamu zama mutanen banza gaba ɗaya mutanen duniya kowa ya zama mutumin banza ka zama mafi lalacewar mutane gaba ɗaya ba zai rage ubangiji madaukakin sarki da komai ba domin me in takama kake kana sallah akwai mala'ikan da tunda aka halice shi a tsaye yake yana tsayuwa ta sallah ko wanda tunda aka halice shi yana ruku'i kai da ruku'un taka gaba ɗaya in kai minti 10 magani kake kai jarumta yanzu yau in ka zo ka samu limami wanda yake a ce za a yi sallar ishan nan yayin minti 10 yana yi har sati mai zuwa ana kwashe masa albarka haka za a yi ya zai zo ya mutsa mutane to zaka za a yi tai kowa ya tafi dar abin da yake so ya zai zo ya minti 10 saboda haka ba wani kokari muke na ibada ba ballantana mai tunanin muna wa ubangiji wata alfarma ba abinda muke ƙara wa Allah subhanahu wataala mu din mu ne muke samun amfani idan muka bauta wa Allah subhanahu wataala sai ya ba mu sakamako ya ba mu sakamakon da zai tseratar da mu daga cikin azabarsa so da haka mu za mu samu amfani shi yasa ubangiji yake duk wanda ya aikata aikin kwarai to dan kansa kanka kai wa wannan aiki din da kai domin kai ne zaka je ranar alkiyama ka samu sakamako kai ne zaka je kana kallo wasu za a sa su cikin azaba kai kuma sakamakon wannan aiki da ka aikata ubangiji ya karba sai a tseratar da kai saboda haka wa wannan aiki ya amfanawa Allah muka amfanawa kanmu muka amfanawa sallah kai dukiyar ka kaciyar wani abu kai na da'a duk kanmu ne za mu samu amfani haka nan kuma dukkan wanda ya kangare shi ma to shi ma kansa yawa kangaren nan shi za ta cuta domin shi ne zai zo a shigar da shi cikin azabar Allah subhanahu wataala to shi ne Allah ya ce inna allaha laghaniyun anil alamin hakika Allah ta'ala mawadaci ne shi gabarin talukai shi yasa sai mu ga cewa da a ce gabaki ɗayan mu kowa dukan mu zamu zama mutanen kirki din ba zamu amfani Allah shi ma da komai ba kamar yadda muka zama mutanen manzo mu rage shi da komai ba Allah baya buƙatar ayyukan mu mu din mu muke buƙatuwa zuwa ga ma'aikata ubangiji ya ba mu rahama saboda haka sai zama idan muka aikata ayyuka din ubangiji madaukakin sarki in ya ba mu sakamako din sai sakamakon ya amfane mu idan muka kangare aka shigar da mu cikin azaba sai mu shiga uku mu lalace sai mu rasa mafita sai hankalin mu ya tashi sai ka ji cewa ina ma dai za a dawo da kai gidan duniya dan abin da kai na kangara din nan ya zama ka jara shi ka koma mutumin kirki abubuwan da ka dinga yi na saban Allah dan ka jara ubangiji ce walau ruddu la'adu liman wa anhu ubangiji ya san ka ya fi ka sanin kanka da za yadda ka shagala a yanzu ka zama duk abin da ka zama har ka tantance azabar Allah abinda ake bayar da shi guda daya yarin jayi wanda ake bayarwa guda 10 guda 700 guda linkin balinkin ubangiji ya san cewa to da ka shiga cikin azaba ne ido ya raina fata inda za a dawo da kai gidan duniya ƙara shagalta zaka in ka kwana ɗaya baka mutu ba kai na biyu baka mutu ba kai na uku sai ka ce to bari in wari wani lokaci in ci gaba da kaza hakan yayi ko shi yasa sai ka ga jariri ya mutu amma bai sa ka nutsu ba matashi ya mutu bai sa ka nutsu ba tsoho ya mutu bai sa duk wanda in aka kalle shi ya kamata ya zama wa'azi kai bai sa ka nutsu ba saboda me saboda shagala din nan kaga cewa an yi kwanaki kana ganin watakila za a dade ban mutu din nan ba kuma boye mana mutuwa da aka yi ubangiji madaukakin sarki taimakon bayi ne domin da aka boye mutuwar baka san san da zaka mutu ba yau ne gobe ne in an jima ne kaza kaza sai yasa sai ka dawo cikin aikin kware ko ka samu ka mutu akan turba kware idan da kuma an sanar da kai an ce zaka mutu sati mai zuwa ranar juma'a karfe kaza shikenan ana tafiya in ka dage yau kayi jibi kayi ibada sai ka ce to tunda dai sai ran juma'a bari in kai ran alhamis ina ba daidai ba saboda idan na mutu akan aikin kware ai shikenan bari in to dan huta zuwa alhamis zuciya za ta iya tsara maka wannan sai ka zo to in alhamis din ka zo sai wani abu ka ji kana so ka yi shi watakila har alhamis da dare watakila har juma'a da safe tunda an ce sai bayan azhar zaka mutu duk sai ta saka maka kana tafiya ba za ka ankara ba sai ka ce to ai karfe kaza aka ce karfe 1 ko karfe 2 to bari in yi zuwa 1:30 kan kai a wani lokacin sai ya cin maka baka sani ba duk saboda shi mutum haka yake so da sabo da shagala saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai baki daya bayan ubangiji ya bayyana mana baya bukatar da komai baya bukatar ayyukan mu mu ne muke bukatar ayyukan mu muke bukatar lada din amma duk da haka sai ubangiji yace wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani suka aikata aikin kware lanukaffiranna anhum sayi'atihim za mu kankare musu zinubansu haqiqa lallai za mu kankare musu zinubansu tare da cewa ka aikata aikin ubangiji ba za ka amfane shi da komai ba in ka ji aikata ba za ka rage shi da komai ba amma ubangiji zai maka sakamako abu na farko shine yace lallai zai kankare maka zinubanka wala najzi yanahum ahsana alladhi kanu ya'malun kuma haqiqa za mu saka musu mafificin abinda suka kasance suna aikata kun ga wannan ubangiji wannan ya nuna ubangiji so yake mu samu ni'ima ce shi yasa sai ya zamana cewa mun aikata aikin kwarai tare da cewa da ubangiji ya ga dama ya ce dukkan cikin azabar sa zai samu da ubangiji bai laifi ba domin me mu halittar sa ne mallakin sa ne ya aikata abin da ya ga dama da mu yanzu kai in ka samu kudi in ka ga dama ai zaka sai littafi ko ka sai waya ko ka bayar da su sadaka duk ba wanda zai ce ma dan me tunda kudin ka ne to haka ubangiji shi ma mu na sa ne shi ya halitta mu ba tare da yayi shawara da mu ba ya ba mu duk abin da ya ba mu da ya ga dama ya samu cikin azaba da wannan adalcin sa ne yayi amfani da abin da yake na sa ne ya sa shi abin da ya ga dama amma duk da haka sai ubangiji ya ce ku aikata aikin kwarai da ubangiji ya ga dama da idan muka yi da'a din nan da sai ya ce to shikenan kun aikata abin da ya kamata ku aikata ba ku da sakamakon komai domin na halice ku kuma na ce ku yi kunyi ba zan ba ku komai ba tunda kun yi abin da ya dace amma sai ubangiji ya kara yace za a kankare maka zanubi kuma sannan za a baka sakamako wannan duk gaman katar ne da ubangiji yake yi wa bayi wannan sai ya nuna ubangiji yana so mu samu ni'ima yana so mu tsira daga azaba mu ne muke dajewa ko muke dajewa ana jawo mu muna suku cewa muna ta kokari sai mun shiga cikin azabar Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buga misali yace kaman mutun ne shi da mu manzon Allah da mutane kaman mutun ne wanda ya kunna wuta abubuwa kwarika da sauran yayi da tarkace suna tatowa suna kokarin fadawa ciki shi kuma yana kama kamar yadda dan sanda yake kama mutane ka kama kugun gwandan ka ya rike ka katamo yadda ba za ka iya subucewa ba haka manzon Allah yake damko mu yana kokari mu kuma muna dagewa muna ta kokarin fadawa kun ga ashe mu ne muke ta kokari mu shiga cikin hadari mu rike kita mu lalace ubangiji madaukakin sarki kuma yana ta nuna mana hanyoyin shiriya kuma inda muka aikata aikin kwarai Allah ta'ala zai ba mu lada ubangiji baya tabbar da ayyuka inna allaha la yuzlimu mithqala dharra hakika Allah ta'ala baya zalunci daidai da kwayar zarra duk yadda ka aikata aiki dukan kantarsa Allah ta'ala zai baka lada wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima saboda ka mi kokari mu aikata aikin kwarai mu nemi yardar Allah subhanahu wata'ala mu kiyaye zukatanmu gabarin yi wa shaytan biyayya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika